Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Madina Dahiru Meshana ce tare da Ibrahim Ka'al Nasir Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Talata 26 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
Amurka ta ce daga yau Talata babu wanda zai shigo daga kasar Brazil saboda ta'azzara da cutar corona ke yi a can. Kasar China ta ce wasu jigajigan siyasar Amurka na ingiza kasashen biyu zuwa yakin cutar baka. Sannan dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki Evariste Ndayishimiye ya ci zaben shugaban kasar Burundi.
Tukanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya za a ji cewa babban hafsan sojin kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya yi ikirarin cewa sojojinsa sun hallaka mayakan Boko Haram 1,115 tun daga 4 ga watan Afrilu zuwa yanzu.
Operation Lafiya Dole has neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists.
Yace sun tare wana zuwa shirarin musu gabacin Najeriya a korin da sojin Najeriya na Operation Lafiya Dole. Mun samu nasarar hallaka ƴan kungiyar Boko Haram kafin da 1,115.
Za kuma ji korafin wasu dalibai ƴan Najeriya mazauna kasashen waje kan tsarin dawo da su gida sakamakon cutar coronavirus.
Ɗalibin Najeriya baya iya biyan naira miliyan ɗaya a maida shi gida. A halin da muke ciki mutum yana neman ma abin da zai ci. Shi ake magana ba ma maganar kuɗin tikiti ba.
Za mu kawo muku martanin hukumomi a Najeriya kan wannan ƙorafin nasu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya. Wanda Aliyu Mustapha Sakato ya shirya sai kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Amurka za ta hana shigowa daga kasar Brazil tun ana kwanaki biyu kafin hanin da ta sanar tun da farko ya fara aiki. Wannan ya biyo bayan sanarwar da kasar ta Brazil ta yi na sabon adadin masu mutuwa sanadiyar coronavirus a kasar kulle yomin, wanda a yanzu ya tsara na Amurka. Jami'ai a Amurka dai ba su faɗi dalilin hanzarta fara aikin dokar hana shigowa daga Brazil ɗin ba, wanda a da sai ranar Alhamis za ta fara aiki, amma a yanzu daga yau Talata za ta fara aiki. Ma'aikatar lafiyar kasar Brazil jiya Litini ta ce cutar COVID-19 ta kashe mutane 807 cikin kwana guda, mutane 620 ne dai ke mutuwa sanadiyar cutar a Amurka. Kasar China ta ce wasu abinda ta kira jigajigan siyasa a Amurka sun yi ƙawanya mabatun hulɗar bai ɗaya tsakanin Amurka da China, kuma suna ingiza ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya shiga abinda ta kira wani sabon yaƙin cacar baka. Da yake magana a bayan fagen taron majalisar kolin kasar wanda aka yi a birnin Beijing Lahadi, ministan harkokin wajen China Wang Wu ya ce wata ƙwayar cutar kuma amma fa ta siyasa na ci gaba da yaduwa a Amurka, kuma a ta bakinsa tana amfani da duk wata dama wajen suka da kuma bakanta China. Wang ya ce China ba ta da niyyar canza Amurka ko maye gurbinta, kuma ya kamata Amurka ta yi watsi da abin da ya kira mafarkin nan nata na canza China, da kuma taka burki ma jama'ar China masu yawan biliyan 1 da kusan rabi a aniyar nan tasu mai cike da tarihi ta kaiwa ga ci gaba irin na zamani. Gwamnatin Trump ta shiga jayayya da China kan batutuwa da dama cikin 'yan watannin nan, ciki har da batun cinikayya da batun fasaha da kuma cutar corona. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki Evariste Ndayishimiye ya ci zaben shugaban kasar Burundi da gagarumin rinjaye bisa ga sakamakon wucin gadi, a yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ke ta kukan cewa an tafka magudi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta bayyana abin da ya samu na sakamakon zaben zuwa jiya Litini, mai nuna cewa Ndayishimiye ya samu kashi 69 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sannan shi kuma babban mai ja da shi Agathon Rwasa na jam'iyyar adawa ta CNL ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un. mataimakin shugaban kasa na daya Gaston Sindimo na jam'iyyar yan kishin kasa ta Uprona ya tashi da kashi 2 cikin 100 kawai. Nan da nan jam'iyyar CNL ta fara kukawa. Mai magana da yawun jam'iyyar Transmani Rambona ya gaya ma sashin yankin tsakiyar Afirka da muryar Amurka cewa CNL na da alƙaluman da suka tabbatar da cewa Ruwasa ne ya ci zaben.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya. Kafin nan bari mu so mu shirin daga arewa maso gabashin Najeriya, inda babban hafsan sojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, ya yi ikirarin cewa rundunar sojin Najeriya ta hallaka mayakan Boko Haram 1,015 tun da ya tare a Shiyar a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekarar. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Babban hafsan ya dai bayyana haka ne lokacin da ya shirya wani liyafan cin abinci da jami'an sojan Najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga.
Hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations.
Yace mun samu nasarar tarwatsa zansanonin su da dama, hangunsu da Abagajiri da Talala da Buk da Mulumti da dai wasu wuraren, kuma an kashe ɗaruruwa daga cikin su a waɗannan wurare. Kamar yadda wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda da aka kame da suke kokarin tserewa suka tabbatar mana da hakan, wannan ne ma yasa waɗannan 'yan ta'adda suka soma kai hare-hare akan garuruwa da kuma ƙauyuka, kamar yadda suka kai babban gida da garin Dabci na neman magani da dai wasu abubuwan da yi ma mutanen su magani da ke mutuwa a daji kamar ƙuda.
Operation Lafiya Dole have neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists.
Yace tun tarewa na zuwa Shiyar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole mun samu nasarar hallaka 'yan ƙungiyar Boko Haram hafiyar 1,015.
We had 11 of our colleagues paying the supreme price and some others sustaining injuries.
Babban hafsan ya ce kuma shige mun samu rashi daga alamu bangare wanda muka rasa abokan aikin mu 11 da kuma wasu da suka samu raunuka, amma ana nan ana musu magani. Shi ma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya alƙawarin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan Najeriya.
This administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the Nigerian military with a view to fighting the insurgents.
Ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta taimakawa jami'an sojan wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda. Ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni 2 da suka gabata, don haka ina muku addu'a Allah ya ci gaba da kare ku. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu da ya haɗa mana wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ci gaban labaran duniya.
Kasashe 5 waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin marabala ne da tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar albarkacin Idil Fitr. Suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su dora daga wannan matakin. Muna masu sha'awar ganin waɗanda abin ya shafa sun dora kan wannan hubbasar cikin 'yan kwanaki da kuma makonnin da ke tafi. Saboda ba tare da ɓata lokaci ba a shiga tattaunawa sosai kan Afghanistan da zummar cimma zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Afghanistan. A cewar takardar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen Qatar da Jamus da Indonesia da Norway da kuma Uzbekistan, wannan takardar ta biyo bayan wata sanarwar da reshen Afghanistan na ƙungiyar Taliban ya yi cewa zai dakatar da kai hare-hare na tsawon kwanaki 3 daga ranar Lahadi saboda 'yan ƙasar mu su samu gudanar da shagulgulan sallar Idi cikin sauki da kwanciyar hankali. Hukumar masarautar musulunci ta Afghanistan ta kira ga dukkan mujahidai da kar su kai hare-hare kan abokan gabanmu a duk inda suke, a cewar takardar ta Taliban. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun kasance a rufe Litini wacce ke ranar girmama 'yan mazan jiya. To amma ana ganin masu saka jari za su sa ido sosai kan kasuwar Wall Street a wannan satin. ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya tsakanin Amurka da China, da kuma yadda ake ta sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka don tsaida yaduwar cutar corona. Amurka ta yi barazanar ƙara ƙaƙaba takunkumi kan China saboda wata dokar da China ke shirin kafawa wadda za ta ƙara baiwa China iko kan Hong Kong da sunan tsaro. Masu sukar wannan dokar na cewa za ta yi barazana ga yaucin Hong Kong. Kasar China dai yana kiran dokar matakin kare ƙasa, sannan ta ce a kul wata kasar waje ta yi mata katsalandan a al'amarin cikin gidanta. Kasuwannin hannayen jarin Asiya dai sun nuna alamu daban-daban jiya Litini, inda kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta ɗan ragu, yayin da Nikkei ta Tokyo kuma ta haura da kusan maki biyu cikin ɗari.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labarin duniya. Yayin da kasashe da dama ke ta kokarin kwashe 'yan kasarsu daga kasashen waje sakamakon fargabar kamuwa da cutar coronavirus, haɗakar ƙungiyoyin ɗaliban Najeriya waɗanda ke karatu a ƙasashen waje sun yi ƙorafi kan tsarin da hukumomin Najeriya suka yi wajen kwashe mutane. Shugaban haɗakar, wanda yanzu yake karatu a ƙasar Rasha, Yahaya Usman YZ, wanda ya yi wa muryar Amurka magana a madadin ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen waje da suka haɗa da Turai da Asiya da Amurka da kuma Afirka, ya ce akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauke wa ɗalibai kuɗin da ake buƙatar su biya kafin a kwashe su a mayar da su gida a wannan lokaci na coronavirus. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da abokin aikinmu Haruna Shehu.
Babban ƙorafin da muke da shi a matsayinmu na 'yan Najeriya, mun yi tunanin farkon ita wannan corona ɗin, kawai yadda wasu ƙasashe kawai Egypt da South Africa da India suka kawo ɗalibansu taimako na agaji na 'yan kuɗi $500 da kuma hand sanitizers da gloves da air masks ta rufe hanci saboda kariya. Gwamnatocinmu da shugabanninmu kawai ita abinnan Diaspora Commission da Ministry of Foreign Affairs ba su kawo muna wani agaji ba na taimako ko kula da ɗalibin da yake karatu a ƙasashen waje.
A baya-bayan nan akwai yunkuri da jami'an Najeriya suke na kwashe 'yan Najeriya zuwa gida daga wasu ƙasashe. Me za ka ce game da ɗaliban Najeriya da ke Rasha?
Maganan gaskiya ni ina magana ne da yawun ɗaliban Najeriya da ke faɗin duniya, ba daga yawun ɗaliban Najeriya da suke Rasha ba. Kuɗin tikiti da aka ce za a ɗauki kowane ɗan ƙasar Najeriya zuwa Najeriya wanda an nan Europe ya bai kasa daga naira 700,000 zuwa 800,000 na naira kuɗin Najeriya ba. Sannan takardar da ta fito daga sahihancin inda muka samu ingancin ta cewa wai za ka biya naira 287,000 da naira 60 kuɗin quarantine isolation center, sannan da kuma abincin da za ka ci, kuɗin sun yi yawa. Ɗalibin Najeriya baya iya biyan naira $1,000,000 a maida shi gida. A halin da muke ciki, mutum yana neman ma abin da zai ci, shi ake magana, ba ma maganan kuɗin tikiti ba. Idan kai ɗan scholarship ne, gwamnati ta riga ta biya ka kuɗinka na shekara ɗaya na scholarship, to ba ta tunanin ta sake cire wasu kuɗi ta baka.
Shin kun kai wannan ƙorafi naku ko kun tuntuɓi wata hukuma ko wani jami'i na Najeriya a game da wannan kuka naku na ɗalibai?
Ni kaina in person a matsayina na shugaba na wannan sabo kungiya ta ɗaliban ƙasar Najeriya, na kira embassy, na yi musu miskul ya kai 100, embassy ta nan Rasha kenan, kai ba je ko ina ba, babu wanda ya ɗauki wayata, babu wanda ya responding.
To game da wannan ƙorafin na ɗaliban Najeriya mazauna ƙasashen waje, shugaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje a majalisar dattawa Sanata Adamu Muhammad Bulkacuwa ya yi hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Ta kuma fara da tambayarsa ko suna da labarin halin da ɗaliban Najeriya ke ciki a game da kuɗaɗen da aka ce za su biya na tikitin jirgi da killace su da kuma na abincin da za su ci.
Muna da labari, amma shi maganan duk in kin ji 'yan Najeriya suna so su dawo gida, ba wai ya zama dole ne su dawo ba, ce musu akai su dawo ba. Yan Najeriya ne kawai, kin san halin mu, mu ne muna can ana karatu ko scholarship da yake an rufe makarantu, sai suka ga cewa bai kamata su zauna a can ba, za su dawo. To dawowa gwamnati ta ce a'a, ita ba ta da wani tsari na dawo da waɗanda suke ƙasashen waje, amma wanda yake so ya dawo za a iya yin shiri da jiragen sama commercial, amma su za su biya kuɗin su na wanda za su biya jiragen saman su dawo da su. To akwai laifi a cikin nan, tun da ke ba a ce su dawo ba dole, saboda haka da waɗanda suka ce za su dawo ɗin muka tattara sunayensu da yawansu da ƙasan da suke su nawa ne da sauransu, ake wannan shiri. To an ɗan fara da farko, waɗanda suka biya kuɗi aka dawo da su, in an ce a je a killace su sai su gudu, sai su ce ba za su zauna ba, ai so sun dawo gida za su tafi garuruwansu. To sai gwamnati ta ga cewa wannan abin fa ba wai kuɗi ake so a nema a wurin su ko kuma a wahal da su ko wani abu ba, ana yi ne don a tsare yaduwar wannan annoba. Da suka ga haka sai suka ce to in ma za ka dawo za ka biya kuɗin, to ka shirya kuɗin ajiye ka na sati biyu ɗin nan kai za ka biya. Har an gaya musu naira 200,000 da wani abu haka, kashe shi za ka biya, sai ka biya, don in ka biya in ka gudu ma dai kai ka cutu, bayan ka cutu za ka je ka yada a gidanku kuma ka yi asaran kuɗi. To wannan ne sai suka tada kayan baya, suna ce a'a ba a kyauta musu ba, don me za a ce su biya kuɗin dawowa kuma a ce su biya kuɗin zamansu da za su yi. To wannan shi ne ainihin maganar da ake ciki. To ni ku a gani na, tun da yake ba gwamnati ne take ku dawo ba, ba a ce ka dawo ba, to menene na lalle-lalle sai sun dawo?
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Almajirinci dai karatun Alkur'ani sun ce yana nan, amma dai bara ce za a hana.
So yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar Kaduna, duk makarantun allo in dai almajiran su ba za su yi bara ba su ci gaba da yi keda. Shi ya faɗa a madadin gwamnati.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin yana ci gaba da duba maudu'in bara ko kuma almajiranci ne da ke adabar jihohin arewacin Najeriya da kuma wasu ƙasashe na Afirka ta yamma. Shi abinda kuma sau da yawa mutane ke son su alakanta shi da addini, wanda yasa a dalilin haka wakilin mu na Kaduna Isa Lawan Ikara ya gayyato malamai domin tattauna wannan al'amari din. Wasu daga cikin abubuwan da za ku ji an tattauna a yau za su haɗa da maganar dalilan gwamnatocin arewacin Najeriya na maida yaran nan jihohin da suke cewa su ne nasu, wato ana dai koran yara ɗin. Sannan kuma za mu ji tasirin matakan da wasu gwamnatoci na baya suka ɗauka na inganta ko kuma canja fasalin su kan su makarantun Islamiyya ɗin. To bari mu hannu ta ku ga shi Isa Lawan Ikara da bakinsa, inda za ku ji Sheikh Albani ya fara da bada wasu dalilai na abin da yasa gwamnatoci irin na Kaduna suke yin abin da suke yi.
Da cikin maganganu da ɗan uwaye, ai ba Jonathan bane ya fara gina makarantun allo, asali na Madina yake da wannan tunanin. Shi yake da wannan tunanin because in gaskiya
amma gwamnati ɗaya suka yi,
amma ta'ayinin sunan yana da kyau. Akwai bambanci tsakanin Jonathan da Namadi.
Amma waye shugaban kasa?
A'a, ba tun kafin ya je shugaban kasa. Kai kila tambaya wanda aka fara siyasa farko a jihar Kaduna ne.
Kila mallan yana magana ne dan a kalli abin daga sama, tun da wancan shugaban kasa ne wannan gwamna.
Ci muke yi. Ai adalci muke, kuma a cikin maganganun shi akwai adalci. So saboda haka ni ma adalcin nake so in kwatanta. Ai ba mun zo bane kai mu bata bakin mu, a'a mun zo ne muna neman ya za a fitar da gaskiya, kuma Allah ya nuna mana gaskiyar mai aiki da ita. Amma dai wanda ya fara wannan tsarin na Majisamba ne, lokacin yana gwamnatin jihar Kaduna, Tahir Umar Tahir a lokacin yana advisor. Shi yayi makarantar da aka fara ita ce makarantar da An-Nur ya gina. Kaje ka bincika, gwamnatin jihar Kaduna ta siya, daga baya ya dauki tsarin nashi ya tafi da shi federal government. Yana mataimakin shugaban kasa, aikin yana office din shi ne, yana under office din shi. A farko aka gina makarantu 25 a arewa, aka gina makaranta 10 a kudanci. Gab da zaben 2015 Jonathan ya kwace, da yana hannun mataimakin shi na Madi ya kwace, saboda tunanin shin aka yi amfani da wannan daman za a samu mutane su bi shi su zabe shi, ya kwace ya dawo da abun hannun shi, shine yaje ya kaddamar a Sokoto. Almuhim ba shi muke magana ba,
ce mu jingina siyasar mu kalle
magana. Eh, abinda muke magana da ba shi gure ita ba, wallahi ba zan yi maganan ba. Abinda muke magana dai shine almajiranci daban, kuma karatun allo daban.
Wanne ake so a hana?
Gwamnatoci suka yi wannan tunanin. Abinda yasa gwamnatoci suka yi wannan tunanin sune dalilai kamar haka. An ce mutum zai karatu, shin idan mutum ya haifi da asali nauyin dan yana kan waye? Shine abu na farko, tambayan farko kenan. Abu na biyu, wanne karatu aka zo yi? Indai karatun Alkur'ani ne, kamar yadda mai magana ya faɗa, a gida ma kana iya karatun Alkur'anin ka, ka haddace Alkur'ani, kai karatun ilmomin da ya kamata, kuma ka zama mashhuri. Amma idan ana tunanin kai bara ne, to shine gwamnatoci suke hanawa, saboda a wajen baran nan ana sace yara. A wajen baran nan ana lalata yara. A wajen baran nan ana tsafi da yara. A wajen baran nan yara suna zuwa ma ba sa karatun sai baran, maimakon su zauna sai karatun. Saboda haka muna magana akan bara ne, ba muna magana akan karatun Alkur'ani ba. Ya taimake ni kwarai da yace karatun Alkur'ani
ake. Kana ina ne, ta yaya za ku tantance dalibai almajirai masu karatu kawai zalla a gidajensu su ci abinci, da kuma almajiran da suke zuwa bara tunda mayar da su gida ake yi?
Ai alhamdulillah, akwai hanyoyi da yawa, kuma gashi an fara ana yi. Akwai data, kamar yadda ka sanin daliban nan kowanne akwai data din shi. Ba yau muka fara ba, balle wani ya ce saboda yanzu ne ko je, shi yasa muka jawo wanda suka san abun, muka ce me datan almajirai. Kuma suna nan suna aiki, suna aiki ba dare ba rana, sun kusa kawo mana data din, wanda insha Allah in aka kawo mana data din kuma za mu yi amfani.
Yanzu kun san yawan almajiran Kaduna?
Insha Allah ana kan aikin, in an gama zan zo in gaya maka adadin su.
Sheikh Maraya, malam yana magana cewa shi wannan karatu an gwamutsa shi ne da bara, sai aka kasa fassarawa tsakanin almajiranci da bara, sai ana kiran shi suna daya. To almajiranci dai karatun Alkur'ani sun ce yana nan, amma dai bara ce za a hana.
So yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar Kaduna, duk makarantun allo inda almajiran su ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan. Wannan mun gode shi ya faɗa a madadin gwamnati, ko in dai almajirai ba bara za su yi ba, to yanzu su ci gaba da karatun allo. Sannan kuma baran nan da yawa masu yara da suke bara a hanya, za ka ga ƴaƴan wanda gwamnati ta kori iyayensu aiki ne, bata biya iyayen haƙƙinsu ba, da haka suka ɗauki robobi suna bara. Wasu kuma ƴaƴa ne na wanda iya gwamnati ta rushe rumfunan iyayensu, ba su da abin da za su yi, saboda haka dole su yi bara. Wasu kuma ƴaƴa ne wayanda yake sun yi aikin gwamnati sun gama, haƙƙinsu ba a basu ba, shi yasa suke abin nan.
Wato suka ce ba ƴaƴan almajirai da aka sani ba.
Yawa, ko da akwai almajirai da suke bara, to babu shakka za ka ga cewa akwai waɗannan. Sannan maganan kuma maganan barna, tun da ake a Najeriya ka taɓa jin wata makaranta allo an samu almajiranta sun shiga cultism? Amma wannan tsari na makaranta primary school da karamar secondary school da babbar secondary school da jami'a, nan ne ake samun cult. Saboda haka abin da ya kamata a yi shine cewa a gyara wannan tsari. Kuma su kamar wanda suke bashi tuwo sun rantsa da Alkur'ani ne za su kare tsarin mulkin Najeriya. Kuma tsarin mulkin Najeriya ya ba dukkan ɗan Najeriya dama ya zauna inda ya ga dama, sashi 41 ƙaramin sashi na 1. Sannan kuma iyaye yana daga cikin abin da ya kamata tun ake gayawa iyaye cewa haƙƙinsu ne su karantar da ƴaƴansu. Sannan maganan kuma cewa dole sai a garin ku za ka yi karatu, shin yanzu secondary school na gwamnati a garin kowa ne dole sai yayi? Ai ana diba ta kai wasu wurare. Saboda haka wannan tsarin mulkin Najeriya ya ba mutum dama iyakaci a sa ka'idodi kar ayi kaza kar ayi kaza in gwamnati ta ce karatun allo dole sai dai mutum yayi a garin su to kamata ai boko ma ya zamana kowa sai dai yayi secondary school a garin su wannan shine
alƙawarin tawalan idan da za a baka dama a ce ka kawo fasali ko tsarin da kake ganin za a yi tunda kukuna daga cikin an kuke ganin bai kamata a ce kawai an tashi an waye gari an hana almajiranci ba wanda tsari yake kace gani ya kamata a zo
da tsarin da ya kamata ai Hausa suna cewa waiwai a dan tafiya na farko iyaye su sani cewa haƙin ƴaƴansu yana kansu sannan ya zamana duk wanda zai dauki dan sa ya kai karatun allo gurin wani malami ya zamana sai ya tafi da wani abun masarufi wanda za a rika kula da rayuwar dansa a wannan makaranta sannan a sa ka'ida ta cewa to yaro in yaje zai zauna wata uku ko wata hudu sannan kuma a bada hutu kaman sati biyu ko sati uku ya koma garin su domin ya rika shakuwa da mahaifinsa ya rika shakuwa da mahaifiyarsa sannan kuma a sa tsari na cewa kar makaranta Allah ta zamana tana da dalibai da yawa yadda har dawainiyar daliban wajen karantarwa zai gagari malamin ana iya cewa kowace makarantar allo akwai ya zamana dalibai 40 ko 45 ko 35 sannan kuma bayan haka ya zamana cewa a sa dole ne iyayi a kalla san da yaron nan yake wata uku a makaranta kan ai hutu ko wata hudu to iyayensa ko wadanda yake suke kula da shi in maraya ne suna kai masa ziyara su ga halin da yake ciki a wannan makaranta sannan ina matukar juyayi inji a wannan tsari ina tunanin mutane sun yi karatu amma shugaban kasa mai cikakken iko a tsarin mulkin Najeriya a rika cewa aikin da gwamnatin shi ta yi mataimakin shi ne ai shi shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya mataimakin shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya bai ma da hurumi shi kaman spare tire ne
wato da ba dinjaratan ya dama ba za a yi ba
da mataimakin gwamna da mataimakin shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya shi yasa ya kamata ma'aikatan gwamnati abinda suke aiki a kai su rika karanta su sani
to algafta wannan bari mu ce ana maganar Sheikh Jamil Albani wannan makarantu za a iya musu kuskurima ga shawara da malam ya kawo baka ganin aka karbi irin kuskurima nan da malam ya magana shikenan an kori bara da kuke magana kawai sai yara su to karatun nan
wato kafin ci gaba shi mai magana da yake magana akwai maganganun da suke na siyasa ne kuma yake kokarin ya juya abin da yake gaskiya yanzu ka zo ka ce wa yaran da suke bara a jihar Kaduna ƴaƴan wanda aka kara aka kora ne a aiki ina zuwa kai kake fada yaushe aka kore su aikin kaga wannan ya nuna dan uwa ba kai bara ba ka bar mu da kayan mu mu muka yi kuma muka san meye
kai kai bara
dai amma ba irin wanda yake fadan ba
almajiranci ko bara
dai almajiranci in zauna an yi karatu a gida
to ga shi kuma da mai barkan ku da kokari to jama'a nan muka zo kashin wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mako na gaba inda zamu zo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma za ku ji yadda wato ita wannan cuta ta corona take tasiri game da matakan da gwamnatin jihohin arewacin Najeriya suke dauka dangane da sha'anin bara ko kuma almajiranci sannan kuma zamu ji wasu misalai da wasu suke kawa ne da su kansu jihohi din wasu su ba sa daukan matakan gyara makarantun boko ma balle kuma na islamiyya din to yanzu a madadin su wakilin namu Isallan Ikara da kuma su ma bakin namu Sheikh Aliru Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani ne ni Ali Mustafa Sakuta na Washington DC nake muku kyakkyawa fata ta alheri sai juma
yanzu ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Amurka ta ce daga yau Talata babu wanda zai shigo daga kasar Brazil saboda ta'azzara da cutar corona ke yi a can. Kasar China ta ce wasu jigajigan siyasar Amurka na ingiza kasashen biyu zuwa yakin cacar baka. Sannan dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki Evariste Ndayishimiye ya ci zaben shugaban kasar Burundi. Kasashe biyar waɗanda wasu su ma sun taka rawa a kokarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan. Sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin marabala ne da tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar albarkacin Eagle Fitter suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su dora daga wannan matakin
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Ibrahim Ka'almu Garba da ya tana gabatar da shirin da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarnin Ni Madina Dahiru Meshami ke muku fatan alheri.
Riwa Afrika.